الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم الدسادوة مجلسي نقوم شاء أكو أشكم مجالس أم دميكي نتفسير القرآن أشكم وطر رمضان أولنا ما صلى لنا القرآن garin Kano Allah ya kara ma wannan gari alheri da albarka da tsari da kariya a yau 13 ga watan Ramadan hijira ta 1440 wanda tai daidai da 18 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 123 insha Allah a cikin suratu Taha amma kafin nan zamu amsa tambayoyin da ƴan uwa suka rubuto wannan yace assalamu alaikum Allah ya tsara wa malin lafiya amin malin dan Allah ya ake istibra'i bayan aure ake yi ko kafin a daura aure asalin ma'anar istibra'i shine neman tabbatar da kubutar mahaifa daga samun ciki daga kasancewar akwai ciki a ciki asali ana yi ne yayin da ake cinikin bayi idan mutum yana da baiwa saboda al'ada shine in mutum yana da baiwa ya halatta ya sadu da ita to idan ya tashi sayar da ita domin kar ya zamanto cewar ya wanda ya saya sabon wanda ya mallake ta zai je ya rinka saduwa da ita alhali tana da ciki na dan wani saboda haka wannan ya sa a samu cakudewar nasaba a kasa gane dan nawa ne to saboda haka idan mutum ya sai baiwa a wanda take ta kai a sadu da ita ko kuma baiwar tana hannun wanda zai iya saduwa da ita kamar tana hannun namiji ba yaro ba ba kuma baiwa ce wanda take ta mace ba wanda ita ba za ta iya saduwa da ita ba indai ta namiji ne wanda yake zai iya saduwa da ita to shi idan ya saye ta ya zamanto sabon mai mallakarta ba zai sadu da ita ba har sai ya tabbatar ta yi jini daya wanda zai tabbatar da kubutar mahaifarta daga ciki tunda bisa al'ada mace mai ciki ba ta ganin al'ada wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kawo na kan cewa jinin da mace take gani a yayin da take da ciki ba jinin al'ada ba ne jinin rashin lafiya ne saboda mace mai ciki ba ta ganin al'ada don haka aka sanya istibra'i da jini ɗaya to haka zalika to wannan shine asalin istibra'i to daga nan malamai suka ɗauki dukkan inda ake neman tabbatar da kubutar mahaifa ba ta hanyar iddar aure ba idda dama ɗaya daga cikin maqsudin idda shine tabbatar da kubutar mahaifa bayan kuma bautar Allah da Allah ya sanya mace ta tsaya wannan lokaci ta hajjini uku to sai idan aka samu wata shubha kamar mace wadda take a wanda ake cewa al-mawdu'atu bi shubha kamar mutum a yaje ya sadu da mace yana tsammanin matarsa ce alhali ba matarsa bace yaje ya sadu da ita to ka gani ba ganganci yayi ba shubha ce to ita ma wannan matar za ta yi istibra'i a tabbatar kan cewa wannan saduwar ba ta kai ya zuwa ga ta samu ciki ba ko kuma matar da aka ta yi zina ko kuma aka san cewar ba ta kama kanta to kafin ta yi aure ita ma za ta yi istibra'i to wajen istibra'in ta ita wannan to shine malamai suke sabani a mazhabar malikiya za ta yi istibra'i da jini uku kamar na idda amma a mazhabar al-hanabila da kuma ana ga mazhabin shafi'iyya ce ma za ta yi istibra'i da jini daya don a tabbatar da kubutar mahaifinta ina shakka akan mazhabar shafi'iyya amma dai na san mazhabar hanabila ce za ta yi istibra'i da jini daya don a tabbatar da kubutar mahaifarta wanda yake kuma wannan shine a mafi inganci yawan malamai a wannan zamani da shi suke fatawa na kan cewar wadda take ta san ta yi zina ko kuma ba mai kama kanta bace to kafin ta yi aure to sai ta yi istibra'i da jini daya wannan shine da duk kuma wata sura wanda yake aka samu lokacin da ake so a tabbatar da kubutar mahaifa daga samun ciki idan dai ba a cikin aure bane. In a cikin aure ne sahihi, dama an aure ya mutu idda ne za a yi, amma in ba aure bane, abinda za a sa mace ta saurara dan a tabbatar da kubutar mahaifarta shi ake ce mai istibra'i. To kuma in mace za ta yi istibra'i, ana so ta je waje wanda yake za ta killace kanta, wanda za a sanya ido a kanta, wanda ba za a kai ya zuwa ga tuhumarta da cewar ta sake yin abin da zai warware makasudin yin istibra'in ba. Na'am. Saboda haka kafin a daura aure, da yake cewa bayan aure ake yi, kafin a daura aure ne, to akwai Allah madaukakin sarki ya hana a daura aure a cikin idda. To malamai sun ba ma istibra'i shi ma wannan hukuncin. Malaman da mace da take cikin istibra'i ba za a daura mata aure ba. To amma hukuncinsa ba kamar hukuncin yin aure ne a cikin idda ba. Auren da aka yi a cikin idda ana bata shi kafin a tare, amma idan an tare auren da aka yi a cikin idda ana bata shi kafin a tare da bayan an tare. Idan bayan an riga an tare ne, za ta yi idda, sannan ta cika waccan iddar, sannan ta sake idda na wannan auren, sannan kuma a bisa sahihin magana za a iya ɗora musu aure. Saɓanin akwai a saɓanin abinda waɗansu malamai suka tafi kan cewar in dai aka yi ɗaure a cikin idda, to matar ta haramta a gare shi. Hukuma ce Sayyidina Umar ya yi kan cewa in dai ya auri mace a cikin idda, to ta haramta a gare shi. Wannan hukuncin ya keɓanci idda ne, bai shafi istibra'i ba. Cewar idan aka yi aure mace tana cikin istibra'i, ba a ɓata shi kamar yadda ake ɓata auren da aka yi na mace yayin da take cikin idda. Saboda ita nassi ne na Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala. Alkitabu din shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na aijira ga macen da take takaba, domin nassin ma akan ta yazo. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هل يكيد ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. تو إدمة سنة شين استبرائي إدمة سنة شين استبرائي كما بذات أورا أو ربا في تاجما أما هو كنش سدبني كده أورا دعك أورا أشين إدا وان دعك يبقى شي شي ونن شي أورا دعك أورا أشين استبرائي za a bata shi kafin duhuli, amma bayan duhuli za a tabbatar da shi wallahu ta'ala a'lam. So wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi. Ni tambaya ta ita ce, malam jiya ka ce duk wanda ya rike kalmar la ilaha illallah wuta ba za ta ci namansa ba, to mutum ne ya kasance yana aikata alfasha a doron kasa sai ya mutu da kalmar la ilaha illallah. To za a yi mar azabar kabari, ko kuwa kuma wanda yake aikata aikin alheri ya mutu da wannan kalmar, za a yi mai azabar kabari ko kuwa wanda yake la ilaha illallah za ta yi masa hujja a gaban Allah cewa ba zai dawwama a wuta ba, wannan ba zai kore kan cewa ba za a yi masa azaba ba. Za a iya masa azaba idan ya aikata ayyukan sabo wanda bai tuba daga gare su ba, ko kuma Allah madaukakin sarki bai yafe masa ba saboda waɗansu ayyuka wanda da ya yi su, ko kuma waɗansu ayyuka waɗanda ya yi su daga baya. Domin sabubban da Allah yake yafa zunubai suna da yawa, amma idan dai ya zamanto cewar ya aikata ayyukan laifi, ya faɗi la ilaha illallah za ta hana shi dawwama a cikin wuta. Amma wannan ba zai kore ya zamanto cewar an yi masa Allah in ya so ya yafe masa, Allah in ya so ya yi masa azaba. Idan ya zamanto cewar ya mutu da la ilaha illallah. Amma wanda ya ce la ilaha illallah da aka yi masa, aka cika masa da ita, khutima lahu biha, aka yi masa hitam, yana fadanta Allah ya dauki ransa, to wannan kyakkyawan aiki ne da ake masa kaunar kan cewar Allah madaukakin sarki zai yafe masa ya shigar da shi aljanna. Domin tawfikin da Allah ya bashi ne ya yi faɗi a wannan kalma, sannan ya mutu bayan ya faɗe ta, alama ce na kyakkyawan ƙarshe. shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa a cikin ahkamul jana'is din sa da yake zo da ya jero abubuwan da suke alamomin kyakkyawan karshe wanda idan mutum ya cika da su ane masa kyakkyawan fata cewa ya samu cikawa ta alheri shine ya faɗi la ilaha illallah ya cika ko kuma yana sallah a cikin sallar a cikin ibadar ya mutu ko kuma yana gama ibadar Allah ya dauki ransa ko yayi alwala yana gama alwala Allah ya dauki ransa ko yana cikin azumi a rana kamar yanzu yazo a hadisin Hudhaifa man sama yawman fi sabilillah ibtida'a man sama yawman fi sabilillah man sama yawman ibtida'a wajhillah khutima lahu biha dakhala aljanna wanda ya azumin rana wanda yake yayi ta dan Allah dan neman yardar Allah sai aka cika masa wato ya samu a ajalin sa ya cika to zai shiga aljanna haka zalika wanda yayi sadaka saboda Allah aka cika masa da wannan shi ma zai shiga aljanna to haka wannan fadin sa cewar ya wanda ya mutu da kalmar shahada wannan alama ce take kyawar cikawa wanda ane masa kaunar kan cewa zai tsira daga azabar kabari zai tsira ma daga azaba rana alkiyama Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa sannan wannan yace mallam Allah ya ƙara lafiya da jinkiri mai amfani mallam ina da mota ta siyarwa sannan ina da kuɗi a hannun mutane wanda nayi ta fama ba su biya ni ba to waccan shekarar na fitar da zakkar su da zakkar su duka da zakkar su duka kuma motar ta shekara babu mai siya akan taya ta farashi kasa in na sayar ba a saya mallan yanzu ba ni da kuɗi a ƙasa ya zan yi magana da zakka jazakumullahu khairan na'am wanda yake da kayan sayarwa to shi zai yi zakatu urudi tijara zakar wato kayan sayarwa zakar kayan sayarwa yadda ake yin ta shine ya danganta da irin nau'in kasuwancin da yake akwai mai kasuwanci wanda ake ce masa al-muhtakir wanda zai sayi abu ya aje ya jira farashin sa ya tashi sannan ya sayar to shi wannan idan ya ajiye shi komai tsawon lokacin da ya ajiye shi yayin da ya sayar da shi sai ya fitar masa da zakka akwai wanda yake kuma al-mudir wanda yake saya ya sayar daga ya sayi abu wato kudi baya rike kudi suna zuwa sai ya mayar da su kadara yana saya yana sayarwa daga ya samu mai saya ba sai ya ajiye ba ko a yanzu nan ya sayi abu ya samu mai saya sai ya sayar to shi wannan zai sanya rana ne a shekara wanda zai dauki abubuwan da ya mallaka na kayan sayarwa kamar motoci shi wannan in yana cinikin mota sai ya duba ya gani motocin nan me kimasu ana nufin yadda ake sayar da su ba yadda ya saye su ba yadda ake sayar da su a kasuwa a yadda ake sayar da su ga farashi to sai kuma ya hada da kudin da suke hannunsa sai ya fitar musu da zakka to yanzu shi wannan da yake akwai basu suka da akwai kudaden sa a hannun mutane sannan ga mota ya saya bi sayar ba hatta shekara guda to idan dama shi daga jin tambayar shi mai cinikin motoci sai dai wannan motar har yanzu bai samu mata mai siya ba dan haka zakka ta hau kansa akan wannan motar ba sai an sayar da ita ba dan haka ba shi da kuɗi a yanzu amma ga mota lokacin fitar da zakkar sa yayi sai ya ga nawa ne kimarta idan kimarta ya kai misali in abin da ya mallaka kenan ba shi da sauran kuɗi abin da kawai ya mallaka kenan na wannan motar kimarta ya kai misali to zai fitar mata da zakka idan ba shi da kuɗin da zai biya zakkar tana wuyansa har sai lokacin da ya sayar da motar sai ya cire wannan kuɗin zakkar ya baya sun ga kuɗaɗen sa da suke hannun mutane wanda suke bashi idan har sun shekara to lokacin da duk aka biya shi kowa idan ya biya shi kuɗin zai ware zakkar ya fitar zai ware ya fitar masa da zakka in dai ya dama can yana da nisabi in dama can yana da nisabi to abinda aka bashi ko ya kai nisabi ko mai kankantarsa sai ya ware kashi 1 cikin 40 ya fitar masa da zakka idan kuwa dama kudin ba su kai nisabi ba kudin da suke hannunsa ba su kai nisabi ba amma da za a tara su da basu suka za su kai nisabi to wannan sai idan an biya shi bashin in ya hada da wanda yake wajensa ya kai bai kai nisabi ba duk da haka aka sake biyan sa wani har ya kai nisabi to sai ya fitar masa da zakka yayin da ya zamanto an bashi ya kai nisabi bayan ya shekara daya sauran wanda ya rinka zuwa kuwa tunda ya riga ya samu nisabi yanzu to daga nan sai duk lokacin da wani kuɗi ya shigo masa to sai ya fitar masa da zakka daga zarar kuɗin an biya shi wannan shine yanda ake yin zakkar bashi wallahu ta'ala a'lam to sai wannan na ƙarshe wannan yace malam muna buƙatar addu'a akan ƴar uwar mu da wani yayi sallama da ita jiya a gida har yanzu babu labarinta kuma an sa ranar aurenta Allah ya bayyana ta Allah ya dawo da ita wajen ƴan uwanta Allah ya kare ta a duk inda take Allah ya kare ta da kariyar sa ya kiyaye ta da kariyar sa akwai wani dan uwa ma da Allah ya masa rasuwa a yau da sallar asuba ana cikin sallah ya fadi a kai shi asibiti ya cika ina roƙon Allah ya karbe shi a cikin wanda suka samu kyakkyawan cikawa Allah ya sanya aljanna mako masa kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe na'am
sunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحمن الرحيم قال اهبطوا منها جميعا بعضهم لبعض عدو وإما يأتينكم لا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن قامت أعمى قال رب لم أجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
Allah jalla wa ala yace qala habita yace ku sauka ku biyu minha daga cikin aljanna jami'an gabaki dayan ku ba'dukum li ba'din adu sashan ku masu zo wato makiya ne ga sashe wato makiyan ku nan sai ya koma jami'i ina nufin wato makiyan ku shine sashen zurriyar ku masu kiyayya ne masu gaba ne ga sashi fa imma ya'tiyannakum minni huda to idan dai shiriya lallai ta zo muku daga gare ni famanittaba'a hudaya to wanda ya bi ya kallafa ma kansa wato wanda ya kallafa ma kansa bin shiriya ta fala yadhillu wannan ba zai bata ba wala yashqa kuma ba zai yi shaqawa ba zai sha wahala ba wannan umarni ya zo ne ga mutum biyu a sauran ayoyi ga jam'i qala habitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala habitu ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzan can akai umarnin ga jam'i nan kuma akai umarnin ga mutum biyu to a malaman tafsiri sun yi sabani nan da alkai umarnin ga mutum biyu ga waye waɗansu malamai su ce ga annabi Adam da Hawwa Allah ya ce musu ku fita ku sauka ihbitu wato ku sauka daga cikin aljanna waɗansu kuma suka ce annabi Adam da Iblis tabbas Allah ya ce ma Iblis ya fita daga cikin aljanna qala khruj minha mad'uman madhkura Allah yace ma Iblis fita daga cikin aljanna mad'uman wato abin zargi madhura abin nisantarwa daga rahmar Allah saboda haka tabbas Allah ya ce masa ya fita to amma wannan umarnin da Allah ya faɗa ga annabi Adam ne ga Hawwa ko ko ga annabi Adam ne da Iblis sai ya zamanto umarnin da aka yi ma annabi Adam ya haɗa Hawwa wanda shine abinda waɗansu malamai suka fassara musamman ganin kan cewar Allah ya sifanta Iblis da cewar da shi da zuriyarsa cewa makiya ne a gare mu sai ya zamanto ba'dukum li ba'din adu sashan ku makiya ne ga sashi wato zuriyar Iblis a zuriyar bani Adam makiya ne ga zuriyar Iblis abinda ke tsakanin zuriyar annabi Adam da zuriyar Iblis gaba ce idan umarnin gare su idan wannan umarnin ga annabi Adam ne da Jibril da Iblis ga annabi Adam da Iblis sai zamanto ba'dukum sashan ku wato da Adam da Iblis da zurriyoyin ku kuku biyu da zurriyar Adam da zurriyar Iblis makiya ne ga sashi wanda wannan abu ayoyi da yawa sun nuna haka a cikin alqur'ani in qala hadiqu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarr kuma afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa idan kuma aka dauki umarnin ga annabi Adam ne da Hawwa Allah ya fitar da su daga cikin aljanna. Yace sashin zurriyarku makiya ne ga sashi, sai zamanto wato gaba Allah ya dafa ta tsakanin bani Adam in banda wanda Allah madaukakin sarki wato ya zamanto ya amintar da su, kamar yadda Allah yace al-akhilla'u yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Rana al-qiyama waɗanda suke badaɗaya a duniya za su zamanto makiya. Kuma Allah ta'ala yace aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ko kuma Allah ya sanya ku jama'a jama'a ya dandana ma wata jama'ar karfin wata jama'ar, wato suna gaba su karkashe juna. Saboda haka wannan ishara ne ga abin da zai ike faruwa ga bani Adam na wato na gaba da zaka kai zuwa ga zubar da jini. To amma ma'ana ta farko ta ce cewar wannan umarni ne ga annabi Adam da Iblis kan cewa ku fita daga cikin aljanna, sashenku wato da ku da annabi Adam da zuriyarsa da Iblis da zuriyarsa za su zamanto masu gaba da juna. Saboda gabar bani Adam, gabar shaidan ga bani Adam da sassa ce wato wadda take ba za ta taba gucewa ba, ba za a taba samun wato wilaya ba, kai hatta ɗan lelen Iblis wanda suka zamanto waliyansa ainihin ai ba waliye ba, shi shaidan ba waliyinsu bane, ba waliyinsu bane na ainihi, ya dai nuna musu ne soyayya, ya kira su don su taya su shiga cikin halaka. Domin ranar da zai tashi ya hudu ba ai zai bayyana kan cewa babu wata wato soyayya tsakaninsu. Wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'd al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima ashraftumuni min qabl. Kaga ina soyayya anan da yazo ya barranta daga gare su, istabarra alladina tubi'u min alladina tabau, sun barranta. To dan haka adawar Iblis da zurriyarsa ga bani Adam adawa ce da sassa, kuma ita ce a bar ishara anan da kuma a can cikin suratul A'raf da kuma suratul Baqara. Saboda haka wannan ita ce ma'anar, duk da yake Sheikh Al-Amin ya rinjayar da haka nan ma Sheikh Abdullahi duk sun rinjayar da kan cewar umarnin ihbita yana komawa ne zuwa ga annabi Adam da Hawwa. Amma waɗansu malamai kamar su al-Imam al-Qurtubi sun rijayar da akasin haka, wanda yake shine al-Qur'ani yafi wato karfafawa wannan umarni da Allah ya yi ihbita. Kuma a cikin Baqara da al-A'raf ihbitu ku sauka, wannan umarni ne na kaddara, wato Allah ya kaddaro fitar bani Adam, wato umarni ne na Allah da kanta ba yadda za a yi, ba wai Allah ya ce ayi haka bane, ya wato ya umarci annabi Adam ka sa kafa ka tattaka ka fita, a'a Allah ya umar ya hali ya hukunta saukar sa fitar sa daga cikin aljanna da Iblis, Allah ya hukunta fitar su daga cikin aljanna da babu yadda za su koma cikin aljannan nan sai in an cika sharadin da Allah ya gita. Wato Allah ya riga ya hukunta cewa mun bar aljanna kenan, ba za mu koma aljanna ba sai ga waɗanda suka samu rabo sai za su koma cikin ta. Amma Allah ya riga ya kaddara an riga an fita daga cikinta rayuwa a nan duniya za a yi. Wala kum fil ardi mustaqarru, kuma wani ya nuna kan cewa aljanna ba a duniya take ba, aljanna a sama take, kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace makokololiyar aljanna ta al-firdaus samanta arshur rahman a can karshen sama take, wanda babu abin da yake sama da ita al-firdaus illa al-arshin Allah. Saboda haka aljanna ba a nan duniya take ba. Allah ya hukunta mana mu dai nan duniya nan gidan ibtila'i, gidan da za a zo a nemi komawa aljanna. To sannan Allah ta'ala ya ce fa in ma ya'tiyannakum, idan shiriya ta zo muku daga gare ni, in aka karfafa wannan shiriyar da nunut tawkid, lallai idan shiriya ta zo muku, wanda yake nuna cewar Allah ya hukunta, wato Allah ya tabbatar da cewar zai shiryar da bayansa, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da duk abin da suke cikin ƙasa nasu ne, ya yalwata musu ya halatta musu su ci su tafi a bayan ƙasa, ya hore ta gare su, ya hore sama gare su. To haka nan kuma ya hukunta cewa lallai shiriya za ta zo mu. Wannan ya sanya Allah ya dasa a cikin fitrar ɗan Adam neman sanin gaskiya, saboda Allah ya ce idan shiriya ta zo mu. Dan haka ɗan Adam a cikin ɗabi'arsa yana neman sanin gaskiya. shi yasa zaka ga wanda duk Allah ya sanya shi ya rabauta fitrarsa asalin halittarsa bata dakushe da wato sharholiya da bin san rai ba da tasirin shaydan a rayuwarsa zaka ga kullun hankolin neman gaskiya yake shi yasa koyaushe zaka ga ana shiga musulunci yanzu kamar irin su Salman al-Farisi yana bautar addinin wuta bautar addinin farisanci bai gamsu da cewa wannan gaskiya bace ya kama neman shari'a ya tafi aka ce masa ya tafi kasar annabawa kasar sham ya zo kasar sham yayi addinin kirista daga baya aka ce masa in dai gaskiya kake so akwai wani wanda yake ya san littafin annabawa ka je wajensa ka samu addinin daidai ya tafi wajen malamin yahudawa yayi addinin yahudanci har da ya ga dai cewa wannan da gaskiya yake yi shi kuma bai yahude ya san kan cewa abin ana yi ne dai kawai dan dai a samu kuɗi ba gaskiya ake nema bai ce kai wannan da gaskiya yake to yace masa to kaga in gaskiya kake yi tafi kasar Yathrib ilimin tauraro ya nuna mana cewa ya nuna min cewa addinin annabin karshen zamani tauraron sa ya fito zai bayyana kuma in ya bayyana Madina zai zo Yathrib zai zo dalilin zuwa tafiyar Salman al-Farisi ya zo Madina har ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya musulunta kisan ta mai tsauci na taba gaya muku anan to wannan yana daga cikin dabi'ar dan adam wajen bin wato shari'a kamar na taba gaya muku ma kisar wata mace wadda ta musulunta yayin da ta karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Martin Link ya rubuta The Life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam Martin Link Abdul Ahad Bature ne ya rasu Bature ne wanda ya rubuta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da uslubi wanda yake na turanci mai dadin gaske akwai wata mata yar Germany ce tayi dukkan addinai tayi addinin yan Japan tayi addinin yan China asalinta Catholic ce tayi addinin Yahudanci duk akan tana neman gaskiya sai da ta karanta wannan littafin tunda ta dauke shi tace bata daina kuka ba tana gamawa ta nemi ta rinka bincike akan wanda ya rubuta littafin har aka bata number sa ta kira shi tace kai wani irin littafi ka rubuta tunda na dauki littafin nan nake kuka shiryar da nake nema ita ce na ganta anan sai yace mata ai ba abinda na rubuta bane wanda na rubuta akan sa hasken sa ne ya sanya ki wannan ce ta karbi addinin musulunci ta tiki dan shine kuriyar gaskiya to Allah ya dasa san neman gaskiya a cikin asalin dabi'ar dan adam fitra ce saboda Allah yake fa in ma ya'tiyannakum minni huda domin wannan umarni ne na kaddara hukunci ne na Allah saboda haka Allah ya dasa wannan to Allah yake fa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shiriyata to anan watakila abinda za a ce idan mun ce ihbi ba'dukum li ba'din adu sashen ku makiya ne ga sashi mun ce zuriyar annabi adam da zuriyar iblis ko to ta yaya kuma za a ce idan shiriya ta zo muku shiriya ta zo ma iblis ne da zuriyarsa Allah ya kallafa musu bin Allah iblis da zuriyarsa to waɗansu malamai sun yi musu wannan kamar ibnu ashur yace a'a Allah bai dora ma iblis kan ya bi shiriya ba tunda dama ai shi babu wani abu tare da shi in banda sharri to amma a sahih ni a fahimta ta iblis kansa a cikin zuriyarsa a cikin zuriyarsa a cikin aljanu sai dai in zamu ce aljanu ba ayyan iblis bane a cikin aljanu akwai mumine ko ba mumine Allah bai ce qul uluhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada mumine ne ko ba mumine bane ba zuriyar iblis bane aljanu sai dai idan zamu ce zuriyar iblis kawai shaydanin aljanu wanda su ne ba a kallafa musu bin addini ba amma in dai dukkan aljani zuriyar iblis ne daga cikin aljani akwai mu'minai saboda haka zai iya yiwuwa ya zaman tofa in ma ya'tiyannakum minni huda idan shari'a ta zo muku daga gare ni ai daga ta zo muku ku zuriyar bani adam da kuma zuriyar iblis wanda take da rabo tunda gashi Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa yana da shaydani da yake iza shi akan yayi mummunan abu sai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi nasa shaydanin Allah ya taimake shi ya musulunta saboda haka baya umurtar sa sai da alheri wannan hususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka wannan ba zai kore tafsirin da muka yi na kan cewar wato ku sauka daga cikin aljanna umarni ne ga Annabi Adam da shaydan ba da iblis ba na wa na'am shaytan iman yana cikin aljanna farko ai yana cikin aljanna iblis yana cikin aljanna lokacin da aka ce ma annabi adam ya shiga cikin ta iblis shi ma yana cikin aljanna bai fita ba sai da umarnin Allah shi yasa hatta a cikin suratul araf da Allah yace qala khruj minha mad'uman madhura ka fita daga cikin ta malamai sun yi sabani damir din nan ga me yake komawa ya zuwa ga almalaul a'la ne ko ko ya zuwa ga aljanna ne to amma saboda Allah daga baya ya zo ya ce qala habitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka kuma bisa karinar cewar daga ina za su sauka annabi adam a aljanna yake saboda haka da aka ce musu ku sauka sai ya zama to kan cewa shi ma iblis tare yake ya shiga aljanna tare da annabi adam lokacin da Allah ya bashi saitarar kan wato ya jarabci da Allah ya nufin jarabar annabi adam yasa iblis yaje ya masa waswasi saboda haka babu abun korewa na wannan bi ibnillah dan mun kuma zai iya daukan cewar iblis din ba aljanna yake ba amma yana cikin mala'ul a'la tare da mala'iku wanda a lokacin da Allah ya ce fi ma annabi adam sujada ai su yan mala'ul a'la manya manyan manya wato taro mafi daukaka su ne waɗanda Allah ya ce musu su yi sujada iblis yana cikinsu duk da yake shi ba mala'ika ba ne sai shi ma ya umarnin ya shafe shi yayi to Allah ya kore shi da ya kore shi zai iya daukan ya kore shi daga wannan almalaul a'la taro wanda yake madaukaki ya fitar da shi daga wannan saboda haka baya cikin mala'iku makusanta ga Allah jalla wa ala kuma zai iya daukan kan cewar ya kore shi ne daga cikin aljanna wanda yake tafsiri guda biyu kowanne daga cikinsu wato yana da fuska kamar yanda ya zo a cikin tafsirin suratul a'raf to Allah ya ce wanda duk ya bi shari'ata famanittaba'a ittaba'a haka Allah haka nan ya zo a cikin suratul taha a cikin suratul baqara kuma famantabi'a tabi'a shine biyayya ittaba'a ya tsora ma kansa nauyin cewar sai yayi biyayyar wato ya isa matuƙa wajen bi wannan ya fi takidi a bisa tabi'a faman ittaba'a wanda ya wannan ita ce ta'ul mutawa'a wato wanda ya kallafa ma ransa ta bi ta yadda kan ta yi biyayya ga abin da Allah ya saukar wato ya isa matuƙa wajen bin wajen neman shari'a to duk wanda ya bi a shari'a ta inji Allah fala yadullu ba zai bata ba a cikin wannan akwai nuna kan cewar ita shari'ar Allah ba a bata a cikin ta ba kawai za a samu shari'a bane to kuma tana tsirar da mutum daga ya bata saboda daga Allah take amma tsarin mutane za su yi tsarin wani abu da zai samu musu shari'a daidai gwargwado kamar yanda tsare-tsaren al'umomi suke da shari'o'i wanda a cikin shari'ar za ka ga abubuwan shari'a a ciki za ka ga adalci za ka ga girmama dan adam za ka ga sanin mutuncin dan adam za ka ga yin abubuwa masu kyau abubuwa na hikima in kana karanta irin dokokin sauran kasashe musamman a yanzu duniya yanda aka ci gaba aka zo da tsarin bin doka tsarin democracy na kan cewar abu doka za ka ga abubuwa waɗanda suke sun dace da irin na addinin musulunci duk da yake ba su tsora shi akan addinin musulunci ba amma ba za su sifanta da wannan sifan na kan cewa fala yadullu ba dole wata ran sai sun bata shari'ar da suka samu ba za ta zamanto kamila ba saboda ba za ka raba dukkan wani tsari na dan adam wanda ba na Allah ba ba za ka raba shi da soyayyen rai ba za ka raba shi da al'adu irin na gargajiya ba na wajen da ake ba za ka raba shi ba da cewar wani lokaci abubuwa za su yi kama da juna wannan abun maslaha ne wannan abun ba maslaha ba ne wani lokaci a yi shi wani lokaci a bari shine za ka ga al'umma ɗaya ka ga sun yi kikikaka yanzu jibi kasar ingila akan sakin auren da za a yi musu daga taron kasashen turai brexit da ake ta faɗa ko yanzu ba abu ne suka yi ba suna ganin shari'a ce maslaha ce gare su yanzu abin ya zo ya dame su su yi ko kar su yi domin maslahar da barnar suna kikikaka a kansu to haka tsarin ɗan adam yake ba za ka raba shi da irin abubuwa da za su sanya shi ya zamanto wata ran ya ɓata ba to banda shari'ar Allah ita shari'ar Allah wato wannan abin da yasa din nake wannan muku bayanin dan ku ga hikimar Allah da yace fala ya zillu ba zai bata ba yafi isa matuka bisa a ce yana kan shari'a domin aka ce yana kan shari'a wannan ba a kore kan cewa wani lokaci zai dan karkace ba amma da aka ce ba zai bata ba ya nuna kan cewa ya lubunci shari'a kenan har abada to haka haka shari'ar Allah take shari'o'in da Allah ya saukar babu bata tare da su kuma in aka bi su sau da kafa ba za a taba zamewa ba a kauce daga tafarkin daidai wala yashqa kuma ba zai sha wahala ba ash-shaqawa wadda ake tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ga mushrikai suke ce masa Allah ya kai wannan addinin naka addini ne da zai wahalar da kai to sai Allah yake musu raddi din dama mun ce abinda aya surar ta zo ta karantar shine kan cewar kawar da kai daga ambaton Allah daga wahayin da Allah ya saukar shine sanadiyar wahalar dan adam babun addini ba to nan sai ya ce fala yadhillu wala yashqa ba zai sha wahala ba wato duk wanda ya bi shari'a to karshen al'amarinsa ba zai zamanto ya shiga cikin shakawa ba ko da a zahirin rayuwa za a ga kan cewar yana cikin talauci da wahala to abin da yake ciki na wato nutsuwar zuci da hasken imani wanda zai raba shi da wahala ta dindindin a rayu a lahira kuma ya raba shi da wahalar ga waɗanda suka rasa shari'a suke ciki wannan yasa ba zai zamanto yayin shakawa ba wannan ɗaya ma'anar shakawa kenan ɗaya ma'anar ta shakawa shine ba zai sha wahala ba a lahira ba zai sha wahala ba a lahira daga ya mutu mutuwa hutu ce a gare shi to daga nan ya lizinci hutu har tashin alkiyama zaman da zai yi a cikin kabari zaman ɗoki ne yana cewa rabbi aqinis sa'a rabbi aqinis sa'a Allah ai tashin alkiyama ai tashin alkiyama ومن أعرض عن ذكري وان دكو يبجري غبرن أمبتونا واتو غبرن القرآننا ذكري أنا أنا نفن القرآن وان دي يبجري يكود كي دك القرآن فإن له معيشة ضنكا تو وانا ينا درايوا وان تكي توهلا أبنك أبنك شيني واتو تاكرا أنا لا ربا واسكن شي هذا منزل ضنك هذا منزل ضنك وانا masauki ne wanda yake na wahala ma'ana komai a wajen sa wahala ne ba wajen kwanciya ba aminci ba wajen da za a ci abinci ba wajen da za a wataya to wanda duk ya bijire daga Allah ya ce wanda ya bijire daga ambatona to zai samu rayuwa waje take sifarta bankan kai daga jin kalmar ma ta san tana nuna wani abu wanda yake abin takura bankan a larabci shi kansa yanda ake fadan sa wato wani abu ne wanda yake abin takurawa to haka rayuwar duk wanda ya bijire daga ambaton Allah yake wanda ya bijire daga alqur'ani wato daga sakon da Allah ya saukar to zai yi rayuwa amma rayuwa wacce ta takura koda yana da rafahiya a zahiri yana da ni'ima amma Allah ne kadai ya san irin abin da ke gudana a cikin zuciyarsa na wahsha na wato rashin nutsuwa rashin haso rashin damanina ba shi da nutsuwar zuci kuma wannan ba wanda zai sani sai tukuna wanda yake sai tukuna ya samu shaida ta gaskiya daga wajen su waɗanda suke cikin wannan halin su ne kafirai kafiri da zai zamanto wato yayi makansa nasiha ya bayyana irin halin da yake ciki da zuciyarsa take ciki sakamakon rashin yadda da Allah sakamakon rashin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan zai gaskata mata da zai faɗi gaskiya sai ya gaskata maka abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani to sannan wannan malamai sun yi ta kokarin fassara abban kadin waɗansu suka ce suka fassara shi da cewa shi ne takura a nan rayuwar duniya waɗansu suka ce abinda ake nufi da abban shi ne wato rayuwa wadda take mai tsanani a cikin kabari yadda zai zamanto ga baki ɗaya zai takura yanda haƙarƙarinsa na dama zai haɗe da haƙarƙarinsa na hagu a haka zai tsawon wannan lokaci na jiran a tashi alƙiyama waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi shine abincin da abincin ƴan wuta wanda yake tsayawa a makogaro shi bai wuce ba shi bai fita ba shi bai yi maganin yunwa ba shi da daɗi ba sannan da zaqum da shajaratul zaqum abincin zaqum shine ma'ishatan bankan to wannan duk ya hada su gaba ki daya duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah wanda ya bijire ma wato sakon Allah jalla wa ala to abinda zai samu kenan a nan duniya da a cikin barzahu da kuma bayan tashin alkiyama. Wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, kuma zamu tashe shi ranar alkiyama yana makaho, wato baya gani. Wannan makamtarsa makanta ce ta hakika, baya gani. Qala rabbi lima hasharatani a'ma, yace ya ubangiji na me yasa ka tayar da ni a makaho, wa qad kuntu basira, alhali na kasance mai gani a rayuwar duniya. Qala kadhalika atatka ayatuna, yace to kamar haka ne, wato kamar abin da aka yi maka na tayar da kai makaho da kuma mantar da kai da kuma sanya ka a halin irin wanda aka manta da shi, to an yi maka haka ne. Kadhalika, kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka. Fanasitaha, sai ka manta da su, ka bar su, wato kuma ka makance gabarin ayoyin namu. Wa kadhalika al-yawma tunsa, to kamar haka ne a wannan rana, kamar yadda ka manta da su a rayuwar duniya ka makance gabarin su, haka a wannan rayuwa bayan an tashe ka, rayuwa ta biyu za a manta da kai kuma a tashe ka makaho. Ma'ana to wannan ta menene, akwai dan iskali da malamai suka kawo, ta yaya za a tayar da kafirai makafi wanda suka bijire mu ambaton Allah, kamar yanda ma kuma a cikin suratul Isra Allah ta'ala yace wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما فبددناهم سعيرا ومن يعد الله فهو المعتد ومن يضلل نعم ومن فليس ومن يضلل يا ألا رم أبا كجام منا ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. Wanda Allah ya batar da shi ba shi da majibinta ba Allah ba, kuma Allah ya ce za mu tashe su ranar alkiyama, umiyan makafi, wa bukman bebaye ba sa magana, wa summan kuma wato kurame ba sa ji. To kaga ya nuna cewar haka Allah zai tashe su, ko ba sa ji, ba sa gani, ba sa magana. Amma kuma gashi a wurare da dama a cikin alkur'ani Allah ya ce suna gani, yace asmi' bihim wa absir, mamakin ganin su da jin su a ranar alkiyama. Kuma Allah yace za su ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan walau tara wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Gashi da Allah yace suna gani, za su ce Allah ya ubangijinmu mun gani mun ji, amma kuma nan gashi Allah yace za a tashe su makafi ba sa gani. Kuma a cikin suratul Isra yake za a tashe su makafi, bebaye, kurani, kuma gashi har magana za su mujadala, wallahi rabbina ma kunna mushriki, da wani bakin suka faɗa bayan Allah yake zai tashe su bebaye. To alqur'ani baya cin karo da juna, baya cin karo da juna, gaskiya ne. Wanda yake bai san alqur'ani ba shi zai ce to ka gani ai mun gaya muku dama, in kuka bincika haka za ku yi ta samu, tufka da warwara ne. Amma ku an ce muku kawai ku yi imani makafi, haka irin kafiran nan masu yan sababbin kafircin nan effigy haka suke irin wannan. To alhali ko wannan babu tufka da warwara, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da a ce alqurani daga wajen wani Allah yake da sai a samu sabani tsakanin su, tsakanin sa babu sabani. Farkon tashin mutane, farkon da Allah ya tashi mutane a farkon tashin alkiyama, to haka Allah zai tashe su makafi, bebaye, kurani, ana ganin su an ga watsatsu waɗanda yake Allah ya batar da su a rayuwar duniya. To sannan lokacin da Allah ya so, lokacin da za a yi musu hisabi su ga abubuwan su ga tashin hankali, sai Allah kuma sai ya dawo musu da jinsu da ganin su, sai Allah ya dawo musu da jinsu da ganin su. Wannan shine ikhtiyarin, shine tafsirin Abu Hayyan da kuma zabin Sheikh Al-Amin Ash-Shankiti. Wani taujihin kuma sun ce a Allah madaukakin sarki da ya tashi in ya tashi kafirai da mushrikai da mu'minai gabaki ɗaya kowa da ganin sa da jin sa da idan sa. To amma yayin da ya zamanto sun yi tamagiya, lokacin da Allah zai ce musu qala khasu fiha wala tukallimu, Allah zai ce ku yi kawai ku shiru a cikin ta kada ku sake mun magana to shikenan sai Allah ya cire ji da ganin da bakin shikenan an riga an gama haka za su zauna a cikin azaba bebaye kurame makafi ba sa ganin komai bayan duk sun ga tashin hankali kuma wannan ma'ana kusan tafi kama da irin arsat na ranar alkiyama komai za su tashi su gani iri-iri ana yi to amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya riga ya yi musu jaza'i makomarsu ta tabbata ƙari akan azabar da za a yi musu sai Allah ya cire ji da ganin da magana gabaki ɗaya Allah ya kiyaye mu wa kadhalika najzi man asraf Allah ya ce haka nan ne kamar haka muke sakayya ga wanda duk yayi israfi wato ya kutsa kai cikin shahawace ya bijire ga barin tunani akan ayoyin Allah ya mayar da sharholiya da jin dadin duniya shine kadai a gabansa ba ruwansa da shari'a shine al-musrif mai wuce iyaka to haka nan Allah yake masa sakayya wala azabul akhirati walam yu'min bi ayati rabbih kuma ya zamanto bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa kuma wallahi azabul lahira tafi tsanani daga azabar duniya ta wannan rayuwa bankan din wa abqa kuma tafi dawwama dan ita ba iyakan cewa ake mata ba ba iyakan cewa ake mata ba da shekara 70 ko 60 kamar la inda Allah yake labisina fiha ahqaba wannan wanda yayi israfi ba kowanne wanda yayi israfi bane wannan ana nufin wanda yayi israfi bai koma ga Allah ba bai tuba ba domin Allah ta'ala ya ce qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da suka yi barna akan kawukansu da ketare iyakokin Allah da sharholiya kada ku yanke kauna daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana yafa zunubai gabaki daya sai yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku dawo zuwa ga ubangijinku ku mika wuya gare shi saboda haka wannan wa kadhalika najzi man asrafa mu haka nan muke sakamako ga wanda yayi israfi wato yayi barna ya ketare iyakokin Allah amma bai yi ina ba idan bayan duk barnar da yayi duk shegantakar da yayi ina ba ya dawo ya koma ga Allah yayi imani to wannan Allah ya ce masa kada ya dai ba haso daga rahamar Allah na'am
afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-qurun yalika la'ayatin li'ulil albab
na'am Allah ya ce afalam yahdi lahum to yanzu shin a yawan waɗanda muka halakar kam ahlakna wato da yawa waɗanda muka halakar qablahum gabanunsu min alquruni daga karnoni yamshuna fi masakinihim da suke tafiya wato da su waɗannan kafirai suke tafiya a cikin garuruwansu a cikin wato gidaddakinsu shin bai shiryar da su bane bai zamanto shari'a gare su ba bai bayyana musu gaskiya ba shine ishara ga waɗanda suke suna da labarinsu Adama da Samudawa dukkaninsu Quraishi sun san su suna wucewa ta garuruwan Adawa yayin da suke tafiya zuwa kasuwancinsu a lokacin sanyi ya zuwa ga Yaman domin lokacin sanyi kudu dumi gare ta sai su tafi Yaman kamar yanda yake lokacin zafi arewa ita kuma tafi dadin zuwa lokacin zafi sai su tafi Sham to in za su tafi Sham Syria sai sun wuce ta ƙasa ta gidajen mutanen Samudawa a Madainu Salih saboda haka sun san su to yanzu gaskiya bata bayyana a gare su ba da ganin cewar waɗannan manzanni su ma sun zo musu suka kafurta Allah ya halakar da su ya bar gidajensu domin su zamanto izina ga masu wucewa sai yanzu da ashe waɗannan da daga gaske ne su ne akan daidai da abin da ya same su bai same su ba amma gashi Allah ya halakar da su abinda suka gina Allah ya gaji kamar yadda Allah ya faɗa to wannan ba zai isa ya zamanto aya a gare su ba wato a cikin nan yake nuna mana yin tafiya ta zamanto ya zamanto sanadiya ce ta samun aya ga dan adam idan kai tafiya ka duba ka ga yadda ikon Allah yake gudanar da halitta yadda kuma ikon Allah yake sanya ayoyi na abin izina da lura ga dan adam to sannan Allah ta'ala ya ce walaula kalimatun ya ce inna fi dhalika la'ayatin a cikin wannan wato a cikin halakar da su dinnan da Allah ya yi da kuma barin gurbin da kuma barin alamomin halittar su alamomin abin da suka gina akwai ayoyi wato tili dan haka aka kawo su a jami akwai ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba masu yawa li ulin nuha ga ma'abuta wato hankula kamar yanda aka nuna ma fir'auna to haka nan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma mutanansa kamar yanda annabi Musa yace ma fir'auna inna fi dhalika laayatin li ulin nuha a cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abuta hankula to haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka kissar annabi Musa da aka kawo dan ta zamanto wa'azi ce ga mutanen da ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu alqur'ani da nuna kan cewa irin abin da ya samu ga annabi Musa ya samu nasara Allah ya halakar da fir'auna saboda ya bujire to haka nan duk wanda ya bi haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da mabiyansa su ne za su samu nasara da daukaka wanda kuma duk ya bujire masa shine zai halaka kamar yanda fir'auna makin annabi Musa ya halaka to sannan Allah ya ce walaula kalimatun
sabaqat nuwan kana kana lizama wa ajalun musamma fasbiru ala ma yakuluna wa sabbah bi hamdi rabbika qabla wa min ana illayli fasabbah wa atrafan nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna aynaka ila ma mazda'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi.
Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik, da ba dan wata kalma wadda ta rigaya ba daga ubangijinka, kalmar ita ce cewa za a jinkirta musu azaba har sai ranar lahira. Kalmar ita ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su, kuma Allah ba zai musu azaba ba alhali suna neman gafara. To Allah ya yi wannan kalma wadda yake rahama ce domin ya bude kofar tuba ga mai tuba, saboda haka duk abin da zasu na janyo ma kansu fushin Allah da sababin halaka sun riga sun yi shi. Amma da ba dan wannan kalma ba wadda take shi Allah rahamarsa ta riga fushinsa, ta riga fushinsa, saboda haka ya riga ya yi rahama ya rubuta wannan kalmar. To da ba dan wannan kalmar ba lakana lizama, da halakar da su ya zamanto lazimi, duk abin da zasu a halaka su sun yi, da halaka su ya zamanto lazimi dole akan Allah. Wa ajalun musamma, kuma da ba dan ajali abin ambato ba, cewa shi Allah ba a tilasta shi abin da bai nufi ba. Duk sababin abin da zaka yi ka ce to ai kayi abin da zai sa Allah ya halakar, idan Allah ya sanya ajali na cewa zai halakar, wannan ba zai sa Allah ya gaggawa ba. Shi Allah ba mutum bane, ba halin adam gare shi ba, Allah alhalimu ne, yana da hakuri kan ya saurara saboda cikakken saninsa da sanin cewar da abinda Allah madaukakin sarki ya sanya masa ajalinsa, to sai ajalin ya zo shine yafi dacewa, shine yafi hikima. To da ba dan wannan kalma ta rahama ba da kuma ajali abin ambato, to lakana lizaman, da halakar da su ya zamanto lazimi. Lizaman din nan asali shine ai mulaziman, da ya lizimta halakar ta, wato lakana halakuhum lizaman ko lakana ihlakuhum lizaman, da halakar da su ya zamanto lazimi. To har ya kai ma kan cewar waɗansu daga cikin sahabbai suna kiran lizaman yana daga cikin nau'in wato azaba, kamar yanda aka rawaito daga Ibn Mas'ud abubuwa guda biyar na azaba sun riga sun wuce: ad-duhan wal qamar wal rum wal baqsha wal lizam fa sawfa yakunu lizama, wato nau'i na azabu na azaba da Allah yake zai yi kafin tashin alkiyama. To Allah ta'ala yace amma bai yi ba, saboda me? Saboda wannan kalmar. To sai Allah ya ce fasbir ala ma yaqulun, anan za mu tashi insha Allah, Allah ya ce mu gobe. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.